بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah mai girma da daukaka da ya hada mu a wannan masallaci na Juma'a na Sheikh Abubakar Husaini, Allah ya rahama a gare shi, Allah ya rahama a gare mu da iyayenmu da ƴan uwanmu da masoyanmu. Ta kuma wannan rana ta Litinin 29 ko 30 ga watan Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1435, wanda ya yi daidai da 2 ga watan 12 shekara 2013 miladiya. Wannan shi ne darasi na uku na wannan littafi na Riyadhus Salihin na al-Imam An-Nawawi. Za mu shiga babi na farko, shi ne babin da malam ya bashi suna da babul ikhlasi wa ihdharin niyya fi jami'i al-a'mali wal-aqwali al-barizati wal-khafiyya. Babul ikhlas, babin da yake bayani akan ikhlas. Kalma ta al-ikhlas kalma ce Balarabiya. An samo kalmar al-ikhlas daga al-khulus, shine a tsantsance abu, ko kuma a ce idan wani abu zai shiga cikin wani kamar mai ko ruwa, a cire abin tsaf yadda ba za a rage masa ruwa ko danshi ko wani maiƙo a jikinsa. Amma a shari'a idan an ce al-ikhlas, malamai suna da bayanan da suke yi game da kalmar ta al-ikhlas. Amma in za mu dunkule maganganunsu, suna nufin nufatar Allah mai girma da ɗaukaka da kowane irin aiki. Duk abin da mutum zai yi zamanto ya yi wannan abin don Allah. Wani malami da ake cewa da shi Abul Qasim Al-Qushairi yake cewa abin da ake nufi da ikhlasi shi ne ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi, shi ne mutum ya kadaita Allah a cikin biyayyar da zai masa a wajen niyyarsa da manufarsa ta wannan biyayyar da zai yi wa Allah. Wani ko malamin da ake cewa da shi Huzaifa Al-Mir'ashi yake abinda ake nufi da al-ikhlas shine istiwa'u af'alil 'abdi fil zahiri wal batini fil a'mali wa iqtida'i thawabil a'mal. Ko kuma istiwa'u af'alil 'abdi, aikin bawa ya zamanto ya daidaita fi zahiri wal batini, a fili da ƙoye. Abinda za ka yi mutane suna ganin ka idan ka shiga ɗaka shi za ka yi, abinda za ka yi a ɗaka idan ka fito kuka yi ido biyu da mutane shi za ka yi, idan kyauta ake ko sadaka, idan mutum miliyan suka haɗu in ƙwandala za ka iya bayarwa. To dan an samu mutum miliyan biyu ba za ka ƙara ka zama ƙwandala biyu ba. Wannan shi ne abinda ake cewa da shi al-ikhlas. Akwai wani malami da ake cewa da shi Zunnun al-Misri, yana ɗaya daga cikin malamai na ilimin suluk, ilimin tarbiyya ta gyaran zuci, yake cewa abubuwa guda uku, abubuwa guda uku ana gane ikhlasi da su. Na farko istiwa'ul madhi wal dhanni min al-'amma, da yabo da zargi ya zama ɗaya ne a gurinka.
ko a yabe ka ko a zarge ka tunda dai ka san dan Allah kake abin ka baka da matsala sannan ite wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali wa iktiba'i thawabil a'mal kaman sai da ganin aikin da kake yi komai yawan sa baya cikin lissafin ka baya cikin tunanin ka domin ka san muwafaqa ce ta Allah kuma Allah ake da fata da aiki dan haka baka kallon aikin ka sannan kana neman ladan da za a bayar a baka a lahira ba nan wannan shine kadan daga cikin maganganun da malamai suke yi game da al-ikhlas rashin sa shine yake sawa mutum ya fada cikin karamar shirka ko babbar shirka karamar shirka ita ce ar-riya yin aiki domin mutane su gani ko su yaba ko su ce shine ake cewa da shi riya idan kana yin wani bayani idan mutane suka nuna sun gamsu da bayanin sai ka kara zakalkalewa idan suka nuna ba su gamsu ba sai ka ji kai ma an kashe maka gwiwa ba ka jin daɗi idan ka zo kana yin bayani ko kana karatu idan mutane suka taru da yawa sai ka ce karatu yana shiga kuma mu din nan ba dama idan ka zo ka tarar da masu zuwa karatu yan cikin tsokali kai ma sai ka daina wannan duk ya shiga cikin aikin da ake nufata wa wani Allah ba Allah aikin da ake yi dan Allah babu ruwanka da yawan masu ji ko masu saurare babu ruwanka da karancin su shi sa aka samu daga cikin malamai wanda suke karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai malaman da in ka je zaka tarar da almajiran su kwaya uku ne wasu biyar wani takwas wani bima wani ma wani ma almajiri sa dai amma ya hukun kuje rasa ina ta bayani sai ka rantsi mutane ne da yawa tunda su ba wanda suke su abin da suka dauka ko shi kadai ya zauna kan kujera ya yi bayani tunda dan Allah yake ladan sa ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata dole shi ne abin da ake cewa da shi al-ikhlas Malik ibn al-Jawzi ya kawo kissar wani a cikin littafin sa da ake cewa da shi talbis iblis wato irin yadda iblis yake wasa da hankalin mutane shine talbis iblis ya tudanya maka gaskiya da gaskiya yazo yana sallah kuma ya iya sallah irin sallar nan da ake cewa siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya take sai ya shigo masallaci ya kabarta ina yi saboda ko su manyan malamai shahararru wanda ake la'akari da maganar suka shigo masallacin sai kalle shi yana nafila kun ga wani mutum yadda yake sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji dadi karab a kunnan sa sai biyo ice da su kuma bayan sallar nan da nake kuma azumi nake kaga rashin ikhlasin sa yasa jahilcin sa ya fito to amma ba mutum baya iya yin aiki kai masa hukunci ko ya fada ko ya bayar ko ya yi kai masa hukunci ka ce ba dan Allah yi ba maganar dan Allah yi ko ba dan Allah yi ba wannan aiki ne na mahalli kada mutum yayi wani abu na alheri ko na kirki ka ce ba dan Allah yake yi ba in kai wannan ka shiga cikin gurbin Ubangiji shi fa a shari'a mu aka bautar da mu da zahiri Sayyidina Umar Allah ya kare da gare shi yake cewa wanda ya yaudare mu da Allah sai mu yaudaru in ka nuna mana sai da Allah dai sai mu gamsu ba abin da ya shafe mu da sai mun dinga bin diddigi na Allah ne ko ba na Allah ba in kai ba na Allah bane za ka bayyana abin da kake dan Allah kake ko ba dan Allah kake ba to shi yasa za ku ga mai wannan littafin ya bude littafin sa da babul islam yana son ya gina maka duk abin da za ka yi na aiki ko na magana idan ya zamanto an raba shi da ikhlasi abun ba shi da wani amfani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a ranar alkiyama akwai mutanen da za a zo ɗan wuta kansu sai sun taru suna kallon su saboda irin mugun yanayin da suka samu kansu a cikin wuta suna cikin azaba ragowar ɗan wuta suna cikin azaba amma sai halin da suke ciki ya jawo hankalin ɗan wuta su ji kuma haka sai an gwada wannan maganar da malamai saboda mutum ne zai zo yi ta kokarin karantarwa amma a zuciyarsa ba Allah ya yi fata ba ko ko mutum ne zai zo yi ta alheri yana sadaka ina duk abin da ake yi na alheri amma ba dan Allah yake yi ba sai ya zo lokacin da ake bada wannan ladan aikin in ya ce ladan karantarwarsa sai a ce ai ka yi dan ayaba maka kuma an yaba maka ladan sadaka ta ka yi dan ayaba maka kuma an yaba maka a duniya ba dan Allah kai ba saboda haka babu ruwan Allah da wannan aikin da wannan shi sa malamai ko da yaushe suke kokarin tsora mutane akan ikhlas yin aiki saboda Allah shi sa sai malam ya kara da wa ihdarin niyya halatto da niyya wannan kai aiki dan Allah in kuma za ka yi aikin ya zama to ka kudurci niyyar yin aikin kuma sannan dan Allah kake yin aikin halatto da niyya fi jami'il a'mal a cikin dukkanin ayyuka wal aqwal da maganganu al barizati la fili wal khafiyya da nahwi aikin da za a yi a fili da aikin da za a yi a boye maganar da za a yi a fili da wacce za a yi ta boye duk ta zamanto dan Allah kuma Allah aka nufata shi قال الله تعالى الله لجرما توكك ايتي وما امروا با امرتيسو با الا ليعبدوا الله سيدن سبوتا وعلا مخلصين سنا ما تركك له الدين الدين اغريش سنا فاء سزمن سو ابون دا اكي سار شي حنيف شي ني ليكيكي amma a nan gurin tana nufin su zama mai kakku sannan sun bautse wa duk wata hanya wacce take ba ta Allah sun tsaya can wayu qimu salata su tsayar da sallah wayu utu zakata su ba da zakka wa zalika dinul qayyima ayi ibada dan Allah sallah zakka da sauran ayyukan da Allah yake ayi wannan shine tafarkin miƙaƙƙe shine kuma addini wanda yake babu tarkata a cikin sa wa qala ta'ala Allah madaukaki yace layyana Allah lahumha yanke yanke da ake yi da soke soke da ake yi a soke raƙuni ko a yanka sa ko a yanka rago da niyyar ibada kuma Allah ne ya umarni da ayi wannan layyana Allah lahumha to Allah naman ba zuwa gurin Allah yake kuma Allah ba wata bukata yake da ita a cikin abin da aka yanka ba na nama wala dima'uha haka na jininta walakin yanaluhu taqwa minkum taqawarku kadai ita Allah yake yin la'akari da ita wato abin da ake son a nuna mana da wanda iyanka babba da wanda yanka karami da wanda ya bada kadan da wanda ibayar da yawa abin da Allah yake la'akari da shi zuciyar mutum shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da mu Allah baya kallon surar halittarsu ba kuma ya kallon girman jikinku walakin yanzuru ila qulubikum zukatanku yake duba shi sa sai kaga wani mutum yayi aiki kadan Allah ya bashi lada mai yawa wani yayi mai yawa ya sha duka saboda ikhlas shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah da dayanku zai ba da girman dutsen Uhud na danyen zinare ko na azurfa
da bai kai kwano daya ko rabin kwano na wanda sabon manzon Allah suka bayar me yasa saboda ikhlasi dai dan Allah wa qala ta'ala Allah mai girma daukaka yake kul in tukhfu ma fi sudurikum ga ya musu kace da su in kuka koye abin da ke cikin kirjinku zukatanku kenan aw tubduhu ko kuka bayyanar da shi ya'lamuhu Allah Allah yana sanar da shi babu wani abu da mutum zai koye wa Allah to a karkashin babul ikhlas wa ihdarun niyya malamai suna yin magana game da niyya tunda an ce kai aiki dan Allah sannan in za ka yi aiki ya zama to ka yi niyyar yin aiki kamar sallah ana yin ta ba niyya ba a yi sai da niyya ana yin alwala in an yi niyya ana yin aikin haji idan an yi niyya to sai aka ce ita niyyar nan ya ake yin kuma ina ne mahallin mahallin niyya shine zuciya niyya ba ta da wani gurbi akan harshe dan haka ne ma malamai suke cewa duk mutumin da ya furta niyya a lokacin da zai yi sallah ko zai yi azumi ko zai yi aikin haji ko zai yi alwala ko wani waɗannan ayyukan na ibada to ya zo da bid'a a cikin addini ya zo da abin da baya cikin addini domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya yi sallah ya yi sadaka ya yi azumi ya yi aikin haji ba taɓa jin ya ce Allahumma inni nawaitu an usalli az-zuhra ba shine malamai suke cewa idan ka ce wato tukururu shine in ka ce da shi niyya sai ce ya gani amma balarabe ko wanda ya iya larabci da ka ce da shi niyya ya san mahallu halqal a zuci ake yi shine suke cewa yanzu idan da zan kawo maka shinkafa da nama da salak da duk irin abin da kake so a ciki sai na kawo maka na ce ga abinci in ka ɗauko inda cokali za ka ciko da hannu me kake cewa me yasa ba za ka ce na yi ne cikin shinkafa da salak ba da babu bukata lokacin da aka kawo maka tun da ka buɗe kanin ka leƙa ka ɗauko hannunka ka yi niyya to haka na sallah duk mutumin da ya zo ya tsaya a cikin sahu ya shigo masallaci dan ayi sallah kuma an ga da ikama liman ya ce Allahu akbar in zai ce Allahu akbar sai ya tsaya wani abu wannan zuwan da ida wannan tsayuwar ta yi kace niyya dan haka aka ce duk mutumin da ya furta niyya a wani aiki na ibada ya zo da abin da babu shi a cikin addini kuma wajibi ne wa mutum niyyar nan ta fi zamanto ta ibadunsa ga baki daya ya tsantsance ta ga Allah kada ya fuskanci ko inibi wani Allah da wata ibada ya nufi Allah ya nufi ladan da Allah yake bayarwa a cikin wannan ibada wannan shine umarnin da Allah madaukakin sarki yayi kamar yadda malam ya kawo a cikin farkon babun nan wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ikhlasu ad-din anan gurin ana nufin ikhlasu al-amal duk aikin da za ka yi ya zamanto ka yi shi dan Allah idan mutum zai aikata wani aiki kowane iri ne wanda ake son Allah ibada lada a kansa ana son ya kawo abubuwa guda uku abu na farko niyyar yin wannan aikin a cikin zuciya na biyu ya niyyaci cewar wannan abin da zai yi shi dan Allah na uku ya sanya a zuciyarsa wannan abin da zai aikata ya yi shi ne domin amsa umarnin Ubangiji domin amsa kiran Ubangiji wannan shine aka ce watan a wajen niyya shine cikar kamalin niyya ya zamanto ta hada abubuwa guda uku niyyar aiki dan Allah amsa umarnin Ubangiji akwai dalilai da dama na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke nuna cewa babu wani aiki da mutum zai yi sai da niyya kuma sannan niyyar nan ana son ya zamanto an yi ta dan Allah kuma ladan da Allah yake bawa bayinsa
da irin hukuncin da Allah zai yi wa bayinsa a ranar gobe kiyama yana da alaka da zuciyar mutum, yana da alaka da manufar mutum a cikin ayyukan da yake yi. Dan haka a wajen malamai na shari'a ana yin la'akari da abin da ya bayyana na mutum, sai a yi masa mu'amala da abin da ya bayyana na halinsa da ɗabi'unsa. Ba ruwanka da abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa, babu ruwanka da abin da ya kulle. Shi sa kace da za ka zo wani guri ka tarar da mutane suna ibada sallah ko wani abu, kai ba ka san mutanen ba, ba abin da ya shafe ka. In ka zo ba wanda ya ce ka laɓe a kan kake da Allah, waɗannan suwaye? Allah bai bautar da kai da wannan ba. Ita sai ka shiga a yi ibada da kai, in ka ga abin da ba daidai ba ka gyara, in za ka iya gyara. In ba zai gyaru ba ka fahimci cewa sallarka ba ta yi daidai ba, ka sake. Amma ka sauka a gari ko ka sauka a wani guri ka dinga bincike suwaye a can, suwaye wannan, ko kuma wani limaminka ko wani wanda kuke wata mu'amala da shi, haka kawai ka kana masa tarko, kana son ka gano ya ike wannan baya daga cikin ɗabi'u na mutanen shi. An ce wanda aka ba wa dama yi shi ma ka da izar alƙale binciken mutane sai gwamnati, ita ma an ce ka ɗanyi sai ta sai ta ba wai zurfafa a zafi ba. An hana, an ce mutum ya shiga gidansa ya ɓarna ya kulle ƙofa, babu wanda ya ce ka karya ƙofar ka je ka gano me yake. Sai dai in wani mugun aiki ake yi wanda an san yana cutar da al'umma, kuma an tabbatar a wannan gidan ake, ko ana zargin gidan ana son a gane, to sai a iya karya ƙofar. Kuma ko da mutum aiki yake na ibada wanda baya son a gane, kamar yadda magawata suke cewa ya zama abinda ake buƙatar duk wani bawan Allah na ƙware ya zama to yana da wani koyayyen aiki wanda babu wanda ya san yana wannan aikin da shi sai Allah, saboda kai wukan gindi da shi. Lokacin da za a zo ayyukan da mutane suke ta gani ba su kai labari ba, sai a ɗauko wanta sai a cika maka da shi. Shi sa aka ce wata rana an yi fari a Madina, duk wani wanda ake ji wannan bayan fitowar sahabbai ne ba lokacin tabi'ai, duk wani wanda ake ji ya isa a wajen addu'a a je roƙon ruwa, an yi Allah ya ji ruwa, har mutane ma sun saduda. Akwai wani mutum ko gida ma ba shi da shi a bayan gari yake, amma kowa ya san shi dai, ana ganin sa wani dai ga shi nan, shi dai in ya zo taro ba za a san ya zo ba, in bai zo ba wanda zai tambaya. Wanda ake cewa rubba ash'af a gabara law aka sama alallahi la abarra, to irin su ne. To da aka yi an sha wahala rannan sai da aka gama sallar isha ya yi tafi san inda yake sai ya ƙara dawa da ita kawu ya ɗauke ya shigo masallacin manzon Allah ya samu wani irin wannan tariya ɗin nan al'abudi, sai ya ɗuya a bayansa ya sa suka barka sallah iyar ka abi ya ce assalamu alaikum, ya ce Allah bayan ka sun roƙe Allah ina tawassuli da sunayen mafiya kyau da siffofinka maɗaukaka, Allah ka saukar da ruwan yana sauke hannunka sai sha ruwa ya sauko. Akwai wani mutum irin ɗan sai ya rufe masallaci ɗin ba yana ciki, sai ya ji lokacin da yake karɓa a kunnen sai ya je leƙa ya ga abin da aka yi, sai ya ƙara laɓewa, sai da aka idar ya tashi ya fita saƙar-saƙar ya koma can inda yake gidansa, ma an ce duk rufin a ƙule yake, ya koma gefe ya ta kure nan can yana zuba can yana zuba ya tafi wata guri ya makale. Sai wannan ya biyo shi zuwa gidan yana leƙa ya ce wanda kai ne, yace kana daga cikin masu tona bayan Allah asiri, ka rufa mun aiki kaka gaya kowa. Yace wannan abun ban gaya kowa ba sai bayan ya mutu. In a wannan zamanin ne Allah ya ce bake ta kana addu'a sai hadari ya sabo aka yi ruwa. Kikenan ya yi ta zuwa ana neman albarka, kuma kai kuma kana ƙara jin daɗi, mutane suna bin ka kana ƙara jin daɗi, kana ai kunama don ba ka kai da yawa. Wannan irin wannan abubuwan da yake faruwa ga bayan Allah mutanen kin yana da kyau a karanta shi, shi sa malamai suke cewa wannan shine abincin zuciya wanda zai sa kai ma ka dinga kwaikwayar ka zama mutumin kirki domin Allah ya kula da kai kamar yadda ya kula da bayin sa shi sa suka rubuta littafai da yawa irin su siyar na alamun nubala na Imam Zahabi tarihin mutanen kirki ne har mutanen banzan ma an kawo tarihin su domin a yi la'akari da su sun fada rami kakka fada mutanen kirki sun yi kaza domin kai ma ka kwaikwaye su ka zama irin su ko ka samu irin abin da Allah madaukakin sarki ya tara dawa irin waɗannan bayin da su dan haka duk mutumin da zuciyarsa take kullace da wani mugun nufi ko wani mugun aiki ba abin da ya shafe ka ka mu'amalance shi da zahiri babu wanda zai yi asara sai shi baka da matsala kai dan haka ne akwai wanda zai ta aiki yana ta aiki wanda ana ganin aikin za a samu lada amma ba shi da komai sai matsala sai fada cikin rami wanda ba zai fito ba tunda bai nufaci Allah da aikinsa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Allah da girma da kuka ina cewa ana azzana shuraka'i al-shirk maganar ayi tarayya da Allah ita Allah ba yace shi ma wadaki ne yace duk wanda ya aikata wani aiki wanda aikin Allah za a yi wa amma ya shigar da wani kaso na wannan Allah a cikin wannan aikin nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zan rabu da shi da aikin sa na shirka watan abinda ake nufin Allah da shi in ka nufi wani Allah da shi kai tarayya da Allah وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه ناكم متفق عليه أكثر متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المسلمة wannan shine hadisi na farko a cikin wannan littafi kuma kun duba kitabu Badi'ul Wahyi na cikin Sahih al-Bukhari farkon littafin da malamin ya bude shi ke kun ga magana zai akan wahayi amma sai aka kawo hadisin innamal a'mal binniyat suka ce wannan shine muqaddima ta Imam al-Bukhari yana son ya nuna maka duk wannan wahalar da Aisha ta tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a nufaci Allah da shi ba ba lada sanan duk wanda zai karanta wannan hadisin daga farkon sa da ƙarshen sa yayi aiki ya zama to ba dan Allah ya aiki ba ruwan Allah da wannan aiki sanan yana son ya koya mana kyautu taniya da nufatar Allah da ayyuka wanda za mu shi ma Imam an-Nawawi sai ya fara da wannan tunda magana yake akan ikhlasi sai ya kawo hadisin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to ina ga kafin mu tafi kan hadisin gabaki sayyidina Umar shine khalifa na biyu daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Abu Bakar sai shi kuma abin sha'awa din ya musulun da yana shekara 26 a duniya kuma dalilin musuluntarsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma izzal islama bi ahabbin nas ilayka Allah ka daukaka musulunci da mutumin da kafi so sai yake ko Umar ibn al-Khattab ko Abu Jahl ibn Hisham yake cikin mutanen nan guda biyu Allah wanda kafi so ka sa ya musulunta musulunci ya daukaka shikenan sayyidina Umar wata rana saboda yana ganin abin da yake faruwa a Makka kowa ina ta shiga musulunci sai yace kai zan dakatar da shiga musuluncin nan haka haka sai dai zaka yace zan je ga bayan manzon Allah ba musulunci kawai kowa mai musulunci shine ya taho manyan Quraysh suna ta minna zai bai musu aiki sai sahabbai wasu suka fara ganin su suka danshi afuka suka ce ina zaka je wani sahabi ya tare shi yace zan je gurin mutumin naku in yi maganin sa sai yace to kai ka tafi gurin wani ga kanwarka can da mijinta duk sun musulunta ta fara ta san su ite sun aikata hakan kuwa haka ce sun yi sai gidan ya je tarar da kanwarsa da mijinta suna karanta alkur'ani wani bangare na suratul ba ya fara buga kofa suka ji bugun na Umar ne suka zo suka bude ba sai suka dau takardun da suke karanta suka boye sai ce kafin na zo na ji wani abu me ake yi a gayan abin da ake kace ba abin da nake yi sai mijin an wata ta yake da shi to abin da nake ko gaskiya ne haka sai sai da ki fuska sai ki fada shi ita kuma tace to amma dai na jin tsoron naka mun shiga musulunci mu musulmi ne kuma qur'ani muke karantawa da ya kwada mata mali ya ga irin kifawar da tai sai saukayin da kuma ya kara shi sai ce mu ga takarda ta ce ba zan baka ba domin na gasa ne kai wannan sun ce kissa ta farko ta shigar musulunci wasu kuma sun ce ya ji ya tarar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani yaji annabi ya zo gurin wa ma huwa bi kauni sha'ir wannan gurin da iji kalmomin da yake ce lalle ba haka ba sai to na jin bokanci sai ya an ƙara cewa wala bi qauli kahin har izuwa ƙarshen ayoyin da aka karanta wannan wasu sun ce kisa tabi amma mafi yawanci sun furin jaya da cewar ya tarar da ita tana yin wannan da ta hana shi sai ya shiga iwanka yazo ya karba ikaranta da ikaranta kawai shi kenan sai ya kudu sai musulunci a zuciyarsa shi ne zo gurin manzon Allah ya musulunta aka ce daga lokacin da ya musulunta lokacin aka fara bayyanar da addini ba a jin tsoron kowa domin shi ne ya fara zuwa taron Quraishawa kalmar shahada suka rufe shi da duka ina naushin su suna naushin su sai kuma an daina yin sallah ko duk wanda yake son yayi addini ya fito fili shi ne ma'anar Allahumma izzal islama bi ahadi al-umrayn sai Allah ya zabi sayyidina Umar to kun ga mutumin da Annabi yayi addu'a yace in Allah ina son wani to ya sai musulunta to kuma wa yake da magana da zai akan sa babu wanda zai yi wata magana akan sa saboda matsayin sa da kuma irin kimar da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da duk abin da ya faɗa sai kaga Allah ya zo abin da yake so wata rana ya zo makamu Ibrahim sai ce ina ma dai a mai da gurin nan a dinga nafila kawai sai aka saukar da wattakidu min maqam ibrahim musalla akan shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana so ko ba so tunda babu wata aya ta hijabi a shiga shamaki tsakanin maza da mata sai da Umar kawai shi ne abin da masa dadi ba yace ina ma dai Allah ya saukar da aya a raba tsakanin mu nan take aka saukar da aya kawai wanda ya kawo shiga gidan manzon Allah in ma za ku tambaye wani abu to ba fili ba sai dai ku yi tawaji sannan matan manzon Allah irin kishin nan na mata ya haɗu wannan ta ce wannan sai ce asarabbuh in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna sai aka saukar da ayatul qur'ani akan hankali irin abin da ya faɗa aka saukar da ayatul qur'ani in ma irin da kuke Allah ya musanya maka da ƴan mata da zawarawa masu azumi masu sallah masu hakuri masu kaza masu kaza da yana daga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin bukhari da muslim yake cewa na rantse da Allah dillayin da kabi iblis wa zibilayin jimalar Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine sayyidina Umar banda abubuwa da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukan Uhud ya taba sun taba hawa da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan Uhud ya kama girgiza sai manzon Allah ya yi dake dukan da kafa sai yake uskun ya Uhud ka nutsu annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu kun ga sheda ce ta manzon Allah cewa sayyidina Umar ga matsayin sa ba kuma yadda yake to amman duda wannan matsayin naka na kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama khalifa yake cewa koran da nake yi Allah ya tambaye ni idan wani dan kwikwiyo a Iraki ne kin ji ite Umar me yasa baka gyara hanya ba me yasa baka yi kaza ba sayyidina Umar kenan radiyallahu ta'ala anhu adiyyanta yake aka ce idan ƴan kasuwa suka shigo Madina sai ne mu wanda cikin sabai sai zo mu je ka taya ni mu je ni gadin kayan su dan ka dole ne zo ka kawo gadi sai na halifa shi gadi kuma yake bibiyar mutane akwai san da wani sahabi ya dinga bin sa ya gaina yawan shiga wani gida ko ba gidan sa bane ranan ya shiga ya fito sai wanda ya buɗe ya fada cikin gidan yace me Umar yake zuwa a nan gurin sai wallahi tun yau tun shekara kaza kenan sai zo ya gane nake ciki ya zo ya gyara mana gida ya kawo mana abinci yayi waye ga halin da muke ciki amma duk a wannan yanayin nafa sayyidina Umar an taba kirga taci a kalin rigar sa da wannan sai da aka kirga taci 15 taci a jikin khalifa ba sun yi duba na musulmi shi sa suke cewa adalta faninta adalci kai shi sa ka iya baki sai na Umar ko ina ga rawa kan jirgin ke da sai dai an zo ana cewa ina amirul mu'minin ce gashi kan a zo a ganki sai karkade rigar su cikin kasa kuma ya tashi sai me kuke so yi masa bayani ya ga yau amma duk da wannan matsayin nasa akwai magauta makiya addini wanda suka shine sai sun ga bayan in yana yin sallar asuba galibi yakan karanta surati isra'i ko surati naml haka ce abin da yasa yake yin wannan domin kada mutane su rasa sallah sai kawai ta karatun sallar asuba fa ba magarba ba ba insha ba ba azhar ba ba al'asr ba saboda yan kasuwa sallar asuba da mun sallah ce wace akwai tsawon lokaci kuma ana son mutane kafi asara sai yana cikin sallah akwai wani irin bara din nan wanda ake kira su Abu Lu'lu'a al-Majusi shine izo sayyidina Umar yana sallah ya kafa masa wuka mai baki sahabbai suna kan da san abin da yake faruwa ba yake cewa qatalani aw akalani al-kalb yake kare ya cije ni ko ya kashe ni to da ku mutumin ya fita shi kuma ya dinga sakar mutane sai da iso ke mutum 15 bakwai dukkan mutu wani sahabi ne ma iga farnat tayi wa sai tira tabbata yarfa ba ya ka tuke shi ba ka tuke shi kuma sai barka cikin ba faru sai ne sunan da suke kyamatar musulunci saboda ya hana bautar wuta suka ce a lokacin sayyidina Umar ne sai kun magani ba bayan an zo an zaunar da shi an ja wanda zai suka sallah sai sai da dan sa Abdullahi yace duba mun ka ga wane ne iso ke ni sai ce gulamul mujira ai barani na mujira sai ce qatalakullah laqad amartu lahu bi ma'ruf yace Allah ya kine maka albarka yace na sa ai maka abinci akwai damuwar da yake da ita sai ai maka kaza ai maka kaza ai maka kaza sai yace da Abdullahi dan Abbas yace kaga abin da nake gaya maka waɗannan mutanen ku daina barin su kuna shiga cikin mu amma kuna da bayi da barori da yawa sai Abdullahi dan Abbas yake cewa kai mana izini dimmi yanka sai sayyidina Umar yake cewa ai ba kai sai kai haka wa kad takallamu bil salih
wa sallu salatakum wa hajju hajjakum. Bayan da zaku yi da su sun yi sallah irin taku, sun yi aikin haji irin naku, sun kalli alƙiblarku, ya zaku yi da su sun shudanya. Kun san sayyidina Umar shi abin da yake cewa duk waɗanda suke da miyagun aƙidu ba a son su dinga zama cikin masu aƙida suke. Saboda gudun wani yana da wani mugun nufi da wani baƙin nufi zai iya cutar da mutane. To haka aka yi ba. To da haka wannan shi ne sayyidina Umar. Kuma wannan hadisin na innamal a'malu binniyat ina da alfaz da yawa wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi ne yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat. Wannan shi ne lafazin da aka kawo. Akwai kuma innamal a'malu binniyat. Wannan innamal a'malu binniyat, wannan kuma innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal, kun ga sai aka kawo innama adatu hasri, watan babu wani aiki da zai zama karɓaɗɗe ko cikakke sai idan an masa niyya, kuma wannan niyyar ya zamanto Allah aka fuskanta da ita. Sallah sai da niyya, azumi sai da niyya, hajji sai da niyya, duk wani aiki wanda za a yi na lada ana buƙatar niyya. Amma abin da ake nufi da niyyar, niyya wacce aka tsantsance ta saboda Allah. Me yasa nan aka ce innamal a'malu binniyat, aka yi jam'in a'mal, aka ce ayyuka sai da niyyoyi, niyyat jam'in niyya sai da niyyoyi. Domin duk masallacin nan za mu taru yanzu, kowa ya ɗauko kwandala idan ya sadaka gaba ɗaya mu mun bayar, amma ko kowa akwai manufarsa. Wani dan ka a ce bai bayar ba, wani dan ya birge, wani dan Allah, wani kowa Allah kaɗai ya san abin da mutane suke yi. Shi yasa sai aka ce innamal a'malu binniyat, ayyuka suna sai da niyyoyi. Watan ayyuka yadda suke da yawa, haka na ma mutane suke mabambanta a cikin niyyar. Akwai wanda niyyarsa ta kai ƙono zuwa wajen fuskantar Allah, akwai wanda kuma ta yi ƙasan ƙasa saboda rashin nufatar Allah. Shi kuma wancan da aka ce innamal a'malu binniyya, sai aka yi jam'in ayyuka, aka ce ayyuka binniyya sai da niyya, aka ce domin niyya a ina ke yinta, a zuci zuciya kwaya nawa ce? Daya. Sai aka kawo mahallin niyya, mahallin sai aka ce guda ɗaya ne, ayyuka ana karɓar su ne sakamakon kyakkyawan niyya. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, kuma dahin tabbas kowane mutum yana da abin da yake yi. Duk wanda ka ga yayi wani aiki yana da manufa, amma wane ne zai iya fayyace manufofin mutane? Allah. Ni ba zan iya ba, kai ba za ka iya, babu wanda zai iya. Sai dai yau da gobe ta nuna dan me isa kake yin wannan abu. Fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, duk wanda hijrarsa ta kasance zuwa Allah da manzansa, fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu, sakamakon hijrarsa na ga Allah da manzansa. Wannan kalmar da manzansa din tana nufin yabawa. Allah zai bashi lada, sannan in a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah zai yaba ma. In kuma a zamanin mu ne, Allah ya karba yaba maka, sannan mummunai su ma su yaba maka. Wa qul imanu فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Wannan yayi daidai da wannan. Me ake nufi da hijira? Shine kauracewa gunda aka takura maka ba a san ba a cikin. Duk gunda aka hana ka ka bauta wa Allah kamar yadda ya kamata, to ana son ka hijira ka bauta. Abban asalin hijira shine daga garin kafirci zuwa garin musulunci. Shi sa malamai suka kasa hijira kashi uku, suka ce akwai hijratul makan, akwai kuma hijratul amal, akwai hijratul amil. Hijratul makan shine in an hana ka bauta Allah a nan tashi da kanan ka koma ta. Akwai hijratul amal,
da kana yin aiki na sako ka daina ka dinga yin aikin da Allah yake so akwai kuma hijratul amil mutanen da suke saba wa Allah kaka zauna da su in ku har zaka zauna da su to ka zauna da su domin ka gyara musu idan ka san ba za ka iya gyara musu ba ba za ka iya hana musu ba ba za ka iya tsawata musu ba to kaka zauna cikin su domin idan fushin Allah ya zo zai gane an kai ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها duk wanda hijirarsa ta kasance saboda wata duniya da yake sanya kamu aw imra'atin yankihuha ko kuma wata mace da yake sanya aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to sakamakon hijirarsa na ga abin da ya hijira zuwa gare shi wato wanda ya hijira dan Allah yana da tabbas Allah zai bashi ladan wanda iba dan Allah ba in ya ga dama ibaka abin da kake so in bai ga dama bai hana ka wannan suna cewa wannan hadisin an faɗe shi ne saboda wani mutum da yake cewa shi muhajir ummi kai an yi hijira yaki ya zaman sa a Makka to da haka ko ta mace da yake so ya aura ita Allah yake nike ta san mutumin da yake hijira sai ki yaron ga ta zama ba shi ma sai haɗe kaya su sai Madina to shi ne aka ce man kana hijratuhu لدنيا يصيبها او امراه ينجيها فهجرته الى ما هاجر اليه ان كادا تي كاي اوري شيكنان ان بكا داتي با كا شا وهلا تو اما يزو ليا ايه cewa ke yanzu mu da muke nan Najeriya ko muke Kano mutun ya yi hijira ya koma Madina ko ya koma Makka in ka koma Makka ko koma Madina ba sunanta hijira ba sunanta ne juwar kai kana son ka je ka zauna dan kai ibada ko kai wani abu tunda inda kake na kwahara ta sallah wayana ta azumi wayana ta yin abubuwan ka na ibada kamar yadda mutumin Makka ba zai ce nayi hijira daga Makka na koma wani guri ba saboda annabi ya ce la hijraka ba'da al-fath bayan an yi fatawa Makka ba maganar hijira kuma saboda me domin Makka ta zama dar islami ta zama ita ma gidan musulunci kasar musulunci dan haka ba za ka ce bari in tashi daga Makka in koma Madina ba to anan gurin da malamai suke magana game da hukuncin musulmi ya tashi daga kasar musulmi ya koma kasar da ba ta musulmi ba me hukunci haka ce idan kana da lalura ta rashin lafiya ba za ka samu magani ba sai a kasar kafirai sai ka tafi in kana da wata bukata ta neman kuɗi wanda ba za ka iya samun ta inda kake ba za ka iya tafiya amma suka ce a yi la'akari da abubuwa da dama daga ciki ya zamanto kana da fahimta ta addini yadda ba za a iya kawo maka mugun abu ka karba ba sannan ya zamanto kana da addini a zuciyarka yadda ba za ka bi shirme ba ka je ka lalace wani zai ce da kai bari ya bar nan kasar ya tafi wata kasa sai je kasar a ce ai kasar sanyi ce duk wanda zai zauna a wannan kasar in bai sha giya ba ba zai iya rayuwa ba sai ya dinga shan giya in ka isa giya ka sha shayi fa shike nan sai karatun da akwai mutane suna rayuwa ko kuma tun yace ai ya ta Bulgaria can kuma kasa ce wata mafi yawancin abin da suke ci naman kare sai ce tun da ya je ai kuma an ce in ka je gari ka tsara kuna da jela kai ma sai ka samu ganye sai ka daura sai ka ci gaba da shi ba a yi wani so da ka duk lokacin da wata mu'amala zaka kai ka wani guri wanda mutane ne wanda ba musulmai ba to kai guri na ilimi kai guduri na tsoron Allah yadda ba za ka lalace kamar yadda suka lalace ba ba za ka zama su ba ko kuma ka fi su lalacewa wannan hadisin an yi ittifaqi akan ingancin wato yana daga cikin hadisan da ake cewa da su wato hadisai ne wanda babu wani mutum wanda yake da wani kokonto akan ingancin wannan hadisi kuma idan aka hada wannan hadisin da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun malamai suka ce waɗannan hadisan guda biyu sun tattara addini baki daya duk wani abu da kake bukata na addini an zuba maka cikin wannan hadisi duk abin da kaga babu Allah a cikin wannan al'amarin ba naka bane duk wani abu wanda ka ga wannan abin ba neman yardar Allah ake da shi ba ba manufa ba nufatar Allah ake da shi ba ba ka da bukatar wannan abu wannan yana ɗaya daga cikin hadisai da suke nuna mana duk wani abu wanda bawa zai ya kamata ya bawa abin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu wani abu da zaka yi a duniyar nan wanda aka ce ka barshi ya zauna a yadda yake sai ka musuluntar da abin ta hanyar yi dan Allah ta hanyar kyautata niyya ta hanyar inganta wannan abin ta inda Allah zai bada lada ya kuma karbi abin da aka yi wanda karwaito wannan hadisin malam yace imamul muhaddisin limamai guda biyu waɗanda suke sune kamar jagorori a cikin malamai na hadisi limami na farko shine Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughira wato imamul Bukhari ke wannan duk an kawo silsilarsa sunansa dan wani jikan wani jikan wani waɗannan suke cewa yana ɗaya daga cikin abinda ake son mutum ya zama to ya kwaikwaya mafi karanci a dangantakarka ka san danginka gwargwadon yadda za ka sada zumunci kuma yana da kyau mutum ya san asalinsa ni ne wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani sai dai mu ilimin ansabu a cikinmu yana da karanci dai yanzu ina jin in an kulle masallacin aka ce ko a kai zakatansa zuwa na goma za a sha wala ba kwane zai iya akwai aiki ko zuwa na biyar ma saboda mu ba mu damu da wannan ba kuma abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kai ka san waye kai daga ina kake daga ina ka fito to kun ga sai da aka faɗi wane ne shi aka danganta shi kuma har ki zuwa garin su kenan nisbar mutum zuwa garin sa ba laifi ba ce ba kuma kabilanci ba ne sannan limami na biyu shine Abul Husayn kun ga can an ce Abu Abdullah nan kuma an ce Abul Husayn al-Kunya wannan yana daga cikin ladabi na musulunci ya zama to kana da al-Kunya ya sunanka ni ne abu wani wani dan wani wata ranar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na Aisha bayan wani lokaci sai take cewa da shi to kai mun al-kunya ba sai ce to ki al-kunya da sanki